This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:46 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Yau Talata 12 ga watan Mayu, Grace Alheri Abdu daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa ke farin cikin zarragamar shirin. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar Boko Haram tana gina maboya karkashin kasa inda take boyewa idan aka ritsa ta. Muna da rahoto kuma kan sallamar wani dan jarida da shugaba Jonathan yayi da ta shafi wata tambaya da yayi lokacin hira da manema labarai a fadar shugaban kasa. Sai kuma shirin tsakanin mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu sare tare da sallama ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara kasar Russia domin tattaunawa da shugaba Vladimir Putin da wasu manyan kusoshin gwamnatin kasar. Wannan dai ita ce ziyararsa ta farko tun lokacin da dangantaka ta tsami akan batun Ukraine da Syria. Ma'aikatan harkokin waje ta ce shugaba Putin da ministan harkokin wajen kasar ta Russia Sergey Lavrov da bakon nasu za su tattauna a yau din nan akan wasu muhimman batutuwa ciki ko har da abin da ya shafi batun yankin nasu. Wannan tattaunawar dai za ta ba damar tabbatar da ganin cewa Amurka ta bayyana muradunta akan batutuwa daban-daban. Haka kuma mai magana da yawun ma'aikatar Marif Haf ta ce batutuwan za su tattauna za su hada da nuclear kasar Iran da ake kan tattaunawa tsakanin ita Iran din da sauran kasashen nan shida. Sai dai har zuwa yammacin jiya Litinin ba a tabbatar da cewa ko Mr. Putin zai kasance wajen wannan tattaunawar ba. Don haka mai magana da yawun shugaba Putin din Dmitry Peskov ya ce za su sanar muddin dai in har za su kasance wajen wannan tattaunawar. Sai dai kuma sakataren NATO John Stoltenberg ya sake zargin Moscow din da karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka yi a cimma a Ukraine domin ku ta ci gaba da baiwa 'yan awaren Rasha makamai.
Ma'aikatar tsaro da jami'an hukumar nukiliya ta Amurka suna yi wa 'yan majalisar dokokin kasar bayani akan yarjejeniyar da Amurka za ta shiga da kasar China akan batun nukiliya har na tsawon shekaru 30. Wannan tattaunawar ta siri da ake a nan Washington ya sa yanzu haka majalisar dokokin kasar Amurka za ta yi nazari domin duba yiwuwar sake kula hulɗar sarrafa nukiliya ɗin da kasar China wanda ake yi shekaru 30 da suka gabata kuma zai kai ga ƙarshe a shekara mai zuwa. Idan an cimma matsaya, wannan yana nufin China, wadda take da babbar kasuwar nukiliya, za ta samu damar sake sayan fasahar nukiliya tare da sarrafawa daga ƙasar Amurka. Kamar wanda China take da shi a halin yanzu, Amurka tana da 21 irinsa da ta kulla da wasu ƙasashe ciki ko har da Taiwan. Shugaba Obama dai ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da wannan buƙata. Da yake aikawa 'yan majalisa wannan bukata, Mr. Obama ya ce samar da wannan yarjejeniyar za ta ƙara danƙon zumunci da ƙasar China.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sarkin Saudi Arabia ya buga wa shugaba Barack Obama wayan tarho cewa ba zai samu halartar taron nan da za a kusa da Washington ba, wanda yake tsakanin Amurka ne da kungiyar kasashe da ke yankin Gulf. Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan batutuwa akan abubuwan da taron zai mayar da hankali a kai, musamman akan yadda ita Amurka da kawayenta na yankin Gulf din za su shawo kan rikicin da ya ƙi cinyewa a kasashen Iraki, Siriya, Libya da Yemen. Sai dai ana sa ran wasu manyan jami'ai shida daga kasashen da ke yankin Gulf din su iso nan Washington gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda za a shirya musu liyafar cin abinci kafin a fara taron da za a yi ranar Alhamis, wanda za a yi a kilomita 100 daga Maryland a arewacin Camp David da ke cikin jihar Maryland. Radiyon rahotanni sun bayyana cewa da farko sarkin ya so ya halarci taron, amma kuma sai ya yanke shawarar aiko da Yarima Muhammad bin Nayef da mataimakinsa Yarima na biyu, wanda ɗan sarkin ne kuma shine ministan tsaron Saudiyan. Jami'an kasar ta Saudiya suka ce wannan taron yayi daidai da lokacin kwanaki biyar na dakatar da bude wuta da aka shata a kasar Yemen, inda ita Saudiya ke kan jan ragaman harin ta saman da ake kaiwa ta ga 'yan tawayen Houthis. Sai dai kuma a waje daya wasu masu fashin bakin siyasa sun bayyana cewa sarkin ya noke wa halartar taron ne domin matsayarsa game da batun nuclear da ake tattaunawa da kasar Iran. Amma mai magana da yawun fadar White House John Ennis ya ce ko kusa wannan ba ƙanshin gaskiya cikin wannan batu, domin ko shugaba Obama na da ƙwarin gwiwa ga shugabanni da shugabancin kasar ta Saudi Arabia.
Lawyoyin da ke kare mutumin nan da ya dana bomb a Boston, Zoka Zanaev, sun ce sun kammala nazarin su wanda zai sa su ga cewa alkali ya mai da hukuncin kisan nan zuwa na daurin rai da rai. Shaidu 44 da lauyoyin suka kira cikin kwanaki 8 da suka ba da shaida cikin su hada yar dalika Katolika nan Helen Prejean, wadda sananna ce wajen kyamar ganin an ba da hukuncin kisa kuma tana da tarihin ganawa da mutumin da aka yanke hukuncin kisa a gidajen yaren Amurka. Ba shakka Prejean ta tabbatar da cewa ta gana da wannan wato da Tsanayev din har so biyar a cikin watanni biyun da suka gabata, kuma ta ambato shi yana cewa ba wanda ya cancanci ya sha wahala irin wadda suka sha. Ta ce ta ji alamun damuwa a cikin muryarsa, inda yake nadamar aikata abin da ya aikata wanda ya dana bomb din da za a kammala gudun gasar ya da kanan wani wanda aka yi a Boston a cikin shekara ta 2013, wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu raunuka iri daban-daban.
Masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa matsanancin zazzabin typhoid da ke kin jin magani yana nema ya yi kakagida a wasu sassan Afirka da kuma wasu gabashin kasashen Asiya. Masana suka ce a wani binciken da aka bayyana a kundin bincike mai suna Journal Nature Genetics a Turance, ya kunshi tattara alamomin da yawansu ya kai 1800 na kwayar da ke haddasa wannan cutar daga kasashe 63. Suka ce kuma binciken ya nuna cewa maganin cutar ya kasa yin tasiri a wannan kwayar cutar mai haddasa ta, wadda ake kira H58, kuma an samu hakan har a cikin 47 daga adadin misalan da aka yi bincike a kansu. Har ila yau masana suka ce wannan ku ya fi yawa ne a kudancin Asiya, musamman a cikin shekarar 1970, wanda daga bisani kuma ya bazu a sauran sassa na Asiya, haka kuma har ya kai ga gabashi da kudancin Afirka, wanda kuma sun gano cewa yana bazuwa a Afirka. Shi dai cutar typhoid wani kwayar halitta ce da ba a iya gani da ido, ke haddasa shi mai suna Salmonella typhi a Turance, kuma ana samun sa ne a cikin abinci ko ruwan sha mara kyawu. Hukumar lafiyar duniya ta bayyana cewa kalla mutane miliyan 20 ne ke kamuwa da wannan cutar a kowace shekara, kuma 200,000 daga cikin su suna mutuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar Boko Haram na ginin karkashin kasa da take boyewa idan aka rutsa ta. Shugaban tawagar gani da ido na gwamnatin jihar Borno, Dr. Bulama Gibio ne ya bayyana haka yayin da ya kai ziyarar gani da ido a sansanin yan gudun hijiran da ke jihar Adamawa. Wakilin Sanusi Adamu na da cigaban rahoton.
Tawagar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Dr. Bulama Gibio ta shaidawa muryar Amurka cewa sun kawo ziyara sansanin Malkohi da ke Yola fadar jihar Adamawa ne domin ganewa idanunsu halin da mafi yawa daga cikin mata da yara 275 da rundunar sojojin Najeriya ta ceto daga kurmin Sambisa sama da mako daya da ya gabata, wadanda yawancin su yan asalin jihar Borno ne, kafin gwamnati ta san mataki na gaba da za ta dauka batun sake maido da su gidajensu ko kuma sabbin masugunai. Ba abu ne na gaggawa ba ganin cewa kawo yanzu akwai sauran mayakan kungiyar Boko Haram din boye cikin kurmin Sambisa da ke kai harhare na sarika noke kan kauyuka da birane. Wannan ma shi yasa gwamnatin jihar Borno ke ci gaba da ajiye yan gudun hijira sama da miliyan 1 a sansanoni sama da 30, inda take kashe abin da ya zarce naira miliyan 600 wajen ciyar da su da samar musu da kayayyakin alatu da suke bukata yau da gobe. Na tambayi Dr. Bulama Gubiyo yadda zai iya kwatanta girman matsalar Boko Haram na tsawon shekaru 6 da suka share suna addabar al'umar arewa maso gabashin Najeriya.
Wanda muke Borno muka fahimce su, yawanci 'yan Najeriya ba su fahimce su ba. Idan kaman Boko Haram sun kama gari, kaje ka fatatake su daga garin sun fita, wai ba tafiya suka yi ba. Za su bosu a cikin dazuna. In fact, za su zama more dangerous. Dan da suna zane a gari daya, yanzu kuma suna cikin dazuna. Za su hawa kan itatuwa, su shiga koguna, su shiga kauyuka kanana su ji su Boko Haram villages su zanna. Kuma da kamar shekaru 3-4 da suka wuce, mutane suna bada labarai cewa sun ga ana sare motoci masu daukan siminti da rodi da katako, ɗan Boko Haram suna shiga da su cikin hamisa. Ba wanda ya ga fitowa motocin na sai cigo ansu. Muna zoto ko Boko Haram sun yi irin dakunan nan na karkashin kasa, irin wanda ake a lokacin yaki. Abu da ya sa muka yi tunanin haka, sun taba yi wannan a cikin Maiduguri. Sun yi iri wannan banka din guda daya wanda zai doki akalla su da ribiya. In wanda zai yi wannan a cikin Maiduguri akan ido mutane a cikin tsakiyar gari a bulabulin garin na Maiduguri, in ka ba shi dama a cikin dajin da ba wanda ke kula da shi, sai shi ne mai iko. Ya shekara 4-5 abinda zai yi kawai Allah ne ya sani.
Wata matsala da ta kunno kai kuma a sansanin yan gudun hijira na Malkoyi dake yola fadar jihar Adamawa ita ce ta fargabar da jama'a ke yi, har da su ma tsofaffin yan gudun hijira dake zaune a muhalli daya da wanda da aka kumto daga kurmin Sambisa na gudun kada wasu bada gurbi su saje da yan gudun hijirar su shiga sansanin. Yanzu daya daga cikin yan tawagar gwamnatin jihar Borno kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum, Alhaji Husaini Mungunu, akwai bukatar a yi takasantsan wajen raba aya da sakuwa.
A gama tantance waɗannan kasan da yake wasun su ba lafiya kamar yadda ka gani a asibiti da sauransu, so mu dan bada kwana kaɗan mu ga abin da halin rai zai yi tukuna. Amma lalle akwai the needs a tantance matan nan a san ko da ma ba matan Boko Haram bane, akwai wadanda ma suke ganin kaman ai yadda aka rike su, kaman wadancan wanda suka sace su sun fi rike su da mutunci da kuma wannan abu. Ma saboda haka akwai tankade da rairayen da za a yi, amma mu dan bada lokaci kada mu riga mallan shiga masallaci su gama aikin su tukuna.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa tuni ma yara da kuma mata da suka iso sansanin cikin hali na tagayyara saboda rashin abinci mai gina jiki yanzu aka sun fara murmurewa. Sanusi Adamu, Murar Amurka daga Yola, Najeriya.
A gaida Malam Sanusi, shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sallama wani ɗan jarida daga zauren ganawa da manema labarai daga fadar shugaban ƙasar Najeriya bayan ya nemi sanin daga bakin shugaban ƙasar Chad Idris Deby da ke ziyarar aiki a ƙasar ko da gaske ne ana amfani da sojojin haya daga Afirka ta Kudu a yunkurin haɗin gwiwa da ake yi na kakkaɓe ƴan ƙugiyar Boko Haram. Wakilinmu Umar Faruk Musa na ɗauke da ci gaban rahoton.
Ko da ke shugaba Idris Deby ya nuna rashin sanin wannan labarin, ga dukan alamu tambayar ba ta yi wa shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ba, wanda tuni ya ba da umarnin a kwace takardun izinin shiga fadar gwamnati na ɗan jaridar tare da kuma hana shi shigowa gidan har illa ma sha Allahu. Akan haka ne na tuntuɓi shi ɗan jaridar wato Malam Ubale Musa na muryar Jamus domin in ji tasirin wannan matakin da shugaba Jonathan ya ɗauka a kan shi.
To ni dai a gani na kamar dama alama ce ta irin ainihin abin da ke cikin zukatan mahukuntan tarayyar Najeriya da ke kirarin su masu demokuraɗiyya ne, kuma su sun san ginshiki da me ake kira demokuraɗiyya. Ita demokuraɗiyya ita ce ƴanci na faɗar albarkacin baki ko mai ɗaci, kuma mafi giɗuri mafi cancanta na demokuraɗiyya shine gidan jarida, kafa ta jarida, wurin da za a bayyana ra'ayi na jama'a. Wannan tambaya da na yi tambaya ce da aka ɗan kwana biyu ana magana a kanta, cewa yanzu da ake magana sojojin har aka ɗauko daga Afirka ta Kudu su suke yaƙar Boko Haram ba sojojin tarayyar Najeriya ba. Yasa na tambayi har ma ana cewa an kashe wasu daga cikin su, kuma suna neman sai an ƙara musu kuɗi in ba haka ba su janye, in sun janye kuma gaba ɗaya abin zai sake rushewa. To na ga dama ce da ya kamata a tambayi shugabanni tunda sun zo, shin me ake ciki ko menene ma dangantakar da shugabannin da ya wannan runduna, wanda shi shugaban Chad da ya ce mun da ya san da ita runduna ba duk da cewa dai an daɗe ana labarinta. To kaga kenan ni a tunanina ba wani abu ne na sirrin kasa da ya kamata a ce wai akwai matsala a wajen faɗarsa, tunda abu ne gashi na a PD har ma ga abin da ke fitowa na game da buƙatar kuɗi. To amma saboda ana so a ɓoye ba a so mutanen ƙasa su san me ake ciki, shi ya sanya nake ji aka ɗauki abin da aka ɗauka ɗin a kaina. Amma bai dame ni ba saboda dama duk ƙasa irin tamu ta Najeriya da ke ƙoƙarin tashi ta tafi zuwa ga demokradiya dole ne ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na kama kala irin na shugabanni wanda sai a hankali a hankali mutane za su tashi ce muki. Kuma babban nasara ina ji ita ce yadda aka ce an ci aka fidda shugaba Jonathan alama ta cewa mutanen Najeriya sun farka daga wannan kama kariya kuma a shirye suke domin tabbatar da cewa sun kwaci ƴancinsu ko da kuma zai faru.
To amma abin mamaki shine a daidai lokacin da wannan abin ya faru da kai an sha yin hankoro cewa shugaba Jonathan mai ba da damar a faɗi albarkacin baki ne ba a taɓa ƙuntatawa ‘yan jarida ko a ɗauki mataki a kansu ko aka kama wani ko aka tozarta kowa ba. Wannan ya nuna maka cewar watakila a waɗansu abubuwa ire-ire da aka yi maka a bayan nan watakila bai bayyana ba ne don ba a yi kan idon jama’a ba kamar yadda aka yi shi a yau a kan idonmu muka gani?
Ko kuma kila ina gani kamar duk mutanen da akan tura ko akan kai gaban shugaba Jonathan domin su faɗa masa suna faɗa masa mai daɗi ne. Ina faɗa masa mai daɗi kuma zai murna. Amma in ka tuna akwai jaridu da shugaban ƙasa kansu ƙara saboda ina tunanin sun faɗi wani abin da baya so ko sun faɗi abin da bai masa daɗi ba. Kuma ina ji wannan ɗin ma yana ɗaya daga cikin irin wannan matakacin da ni ba za a kai ƙara ba ta ƙara ba tunda ban yi kalafi ba ban yi laifi ba ban yi zargi shi da aka ce to a cire min dama ta ta shiga inda yake saboda in an cire ba zan samu dama ba zuwa kusa da shi balle in wata tambaya da za ta masa da hankali. Ina ji abin da ya faru kenan.
To yanzu wani mataki za ka ɗauka dangane da hakan? Wannan zai sa ka kyamaci gwamnatin sa da ta ‘yan kwanaki ya rage mata su ƙare kamar ka yi rahotanni mara daɗi na ɓatanci ko yaya?
To ni dai ɗan jarida ne kuma zan yi aiki na ne na jarida tsakanina da Allah. Abin da ya yi mai kyau za a faɗe shi, abin da ko ba shi da kyau shi ma za a faɗe shi, kuma shi ne aikin jarida ya tare da ba son zuciya a ciki ba kuma son rai a abin da za ka yi. In akwai wani abu da na gani ba daidai ba zan ci gaba da faɗa har zuwa lokacin da zan ba aikin jarida. In kuma akwai abin da aka yi daidai shi ma zan faɗa.
Malam Ubale Musa kenan wakilin gidan rediyon Muras Jamus a tattaunawa da na yi da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya ba da izinin a kore shi daga fadar gwamnati bayan da aka kwace takardun izinin shiga gidan da yake da shi kafin yanzu. Wannan mataki dai ko shakka babu ya ci karo da irin manufofi na demokuraɗiyya da shugaba Goodluck Ebele Jonathan yake ta hankoron yi a lokacin da yake mulki da kuma lokacin da aka kada shi zaɓe. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Kowa gaida Umar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 1:17 na Asuba yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kai dai PDP kake ne PDP nake. Yawwa ya kamata in mun ka zo magana mu faɗi abin da ya faru a yi na gowa ta Zambia. Rashin PDP ta yi mulki tun farko a Arewa shine babban abin da ya kwasa PDP.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin kam a wurin mutanen PDP me suke gani ya janyo musu faduwa a zaben da aka yi ne?
Sunana Baris Abdullahi Jalo. In yau an tashi za a yi zargin working committee ni ina deputy dole a sa ni a ciki. To in nayi shiru na yarda cewa ni ma da ni aka yi wasa so. An sai da form na ƴan takara ya shige biliyan 10. Kamar yanda shi shugabana Olusegun ya ce su kuɗi ne da suka biya kansu na wasu allowances nasu mutum da baka biya albashin ma'aikata ba, baka biya tsohon kudin mataimaka ba, kai kana babba, kudi ya zo kawai kara rume su, ka nuna wa duniya cewan dama shugabancinka yana da wabi.
Sunana Jibrin Zakar gidan Dalla karamar hukumar Auyo. Constitution din jam'iyyar PDP ba shine shugaba Jonathan yake bi ba. Kowanne irin shugaban kasa walau ka fito daga Arewa ko Kudu ko kuma daga kasashen Yarbawa ka fito to zaka mulki mutanen Najeriya ne da zuciya guda. To amma shugaba Jonathan bai amfani da wannan ba. Na biyu kuma akwai rashin tsaro shine wanda ma babbar illar da ta sa in kana ma jam'iyyar PDP kana tsoron ka ce ka dan jam'iyyar PDP ne domin me kamar ma ita gwamnatin tana da hannu a cikin abin da yake faruwa a ƙasa. Matsaloli irin na Boko Haram waɗanda suka shaƙe wuyan Najeriya kuma shi shugaban ƙasa Jonathan ya ƙi yin wani ƙoƙari ya nuna hoɓɓasa ya nuna cewa shi shugaban ƙasa ne ya cire sentiment a zuciyarsa ya gane cewa da waɗanda ba a yaƙar da waɗanda ake yaƙar duka ƴan Najeriya ne amma ya gaza ya nuna ma kamar yana da ra'ayi.
Manta da ƴan adawa duk ɗan PDP da ka tuntuɓa idan ya fara jiyarwo maka dalilan da yasa yake jin sun faɗi a zaben da ya gudana shekarar nan sai ka riƙe baki kana mamakin abin da ke fitowa a bakin nasa. A makon da ya gabata ne muka fara yunkurin fahimtar su wayannan dalilan na faduwar PDP, kuma muka ga cewa ba wanda za su iya fayyace mana dalilan nan kamar su kansu ƴan PDP din, tunda dai mun ka san an ce mai daki dai to kaje san saura. To akan haka ne wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya jagoranci muhawara tsakanin ƴan PDP guda biyu, wato Faruk Ahmed Gusau Shatima Rijiya da ko Musa Dala, wanda suka dauko abin nan tun daga tushe wato na tarihin jam'iyyar tasu da yadda ya shafi mutane irin su Obasanjo, su General Babangida, su Maligayi Abubakar Limi, batun karba karba da dai sauran su.
A daman ita harkar siyasa dole da mai ba za ka raba mutum dan siyasa da son zuciya ya wani abin da yake ganin cewa zai amfane shi ba a siyasance. Saboda haka wannan abin da suka je suka yi din ba wanda zai ce a ba haka bane, amma dai abin da ni nake tabbatar da shi shine cewar matsayina da cewar karba karba din ne shine su tsarin da suka yi na karba karba ne. Saboda lokaci ne shi irin sojoji da yake faɗa irin su General Ibrahim Babangida suna ganin akwai zarge-zarge a kansu na maganar kashe zaben June 12, to ana so a ga ya za a dan sun mayarwa da su Yarabawa dan a samu a kashe wannan magana. Saboda haka aka tsaya cewa lalle a cikin Yarabawan nan kuma waye ake ganin mai dan sassauci wanda yake dan Najeriya ne bai da irin wannan magana kabilanci, aka ce to aka kawo Obasanjo, aka kawo Obasanjo akan wannan sharadi suka kuma goyi bayan shi. Wannan magana ta shi wato shi dai ina ganin dai ya dai mance tun farko mutumin Arewa ya ce ba zai so wani dan takara, magana Rimi ba a ce Rimi kada ya tsaya takara ba ne, illa dai kawai Rimi ya ga abin da ke karfin shi ne.
Eh to amma ya ganye ai shine abin da nake cewa Rimi ya
ganye ai na baka sai magana ka bani ni in yi kau.
Na'am,
magana Rimi ya jaye ko abin nan sun harko da sun tsaye mana da Rimi ya tsaya takara, kuma Rimi Arewa zai kada su wanda suka tsaye a kudu, kowane ne suka zo da shi da ra'ayin shi za a kare shi.
Na'am,
ko Rimi ko Ali ko mai sune ƴan siyasa ba su da rigar soja ba rida officers bane wanda kaza su zo su tura siyasan nan, illa dai maganar da aka zo da ita a Jos in kai baka sani ba ina so in tunatar da kai zabe ma da aka yi aika zuwa aka yi zaben APC ba ANPP ba APC, ina so in tunatar da kai sai da aka ji labarin cewa an tsaye da dan takara a ANPP ai ga wannan lokaci in ka lura duk su ke control na siyasa din, amma ko bari ai siyasa wanda take wanda za ta shiga cikin al'umma jama'a su so mutane dan siyasa su yi amfani da siyasa su gudanar da aikin siyasa sai sun ka zo suka yi blocking sai suka ji wa aka tsaya dan inda ANPP din ta tsaya daga Arewa ka sani ba za su tura Rimin ba, Rimin ne za su bari ko kuma Alice Akomet ne da Rimin za a hada dan a kwato gehan dan Arewa maso yamma ba wai shi da yake zanna Abuja ba yana tare da kusa da minista da kuma yana ganin siyasa su can suka yi mu mulke siyasa wato ta shiga cikin karkashin kasa irin grassroots irin locally muna tare da mutane waɗanda suke amfani na siyasa. Wannan lokaci da an bari da Alice Akome da abin nan da tsorewar PDP ba ma shekara 60 ba da ta tsore yadda wannan shekaru da ake ji ba.
Musa Dala na ji shi mai yana cewa watakila ko don kuna nan birnin tarayya ne ba ku yi siyasar karkara ba shi yasa watakila ra'ayin kai sha bamban da nasa.
To ai wannan ita Abuja an ka duba Abuja ma gaba ɗaya yaushe ta zo barantana, a ce duk wanda ya gan shi a Abuja nan ai ko da zama ne kawo shi ko mene ne dole da ya yi wata siyasa wanda take a garinsu ko kuma ya san cewar a nan Abuja ɗin ma ai siyasa ake ta grassroots, tunda ni ko a nan Abuja ma na riƙe chairman na mazaɓa. Kawo ko ba wanda zai ce ban san siyasan grassroots ba tunda na riƙe chairman na mazaɓa ƙarshen grassroots kenan ko? Saboda haka ba inda ba grassroots ko anan Abuja din, dan dai kawai anan ne shugaban kasa yake, amma ko anan din ba inda ba siyasan grassroots. Kuma kamar maganar da ya faɗa na cewar ANPP ma lokacin sun tsayar da Olifalaye, ai shi ma can ANPP din da Umar Shinkafi ne ake so a tsaya takara, amma saboda wannan maganar da aka yi na maganar cewar ana son tsarin karba karban sai su kamar yanda yake faɗa sojoji gaskiya ne akwai hannun sojoji a ciki ba wanda zai kare ta wannan maganar nashi, amma su ma daman sai yasa suka tsayar da cewar aba Olifala ya je takara, an yi alliance tsakanin ANPP da AD su tsaye da dan takara amma daga kudu. To shine maganar da nake cewar su ma karba karban suka yi kamar yanda ko yanzu a APC ma an ka kula tsarin karba karban ne, sai dai kawai ba fito an bayyana shi an ce ai tsarin karba karba ba, amma su PDP kaga daga baya dole suka saka wannan abu a rubuce ma cewar dole ai karba karba a jam'iyyance.
Shetima
din ya da nake fara fahimta
cikin constitution kaman magana karba karba ba yi cikin constitution ba.
Shetima din ya
abinda nake nufi
cikin constitution
ba. Ina zuwa abinda nake nufi
in kana
wani
karba karba ya
ba cikin constitution a wannan tawar tsari
na wannan constitution aka ce karba karba ya nan constitution.
Maka karba karba nake maka nufi shine cewa tsari na jam'iyya wannan karba karba
abinda muke so shine babban abin da ya kwasa PDP shine kuma da Obasanjo zo ya ga duk jimanin wasu ya hada kan wannan da wannan ya buga ya kamo wannan ya kamo wannan kuma kullun kai mutumin arewa abinda an matsalaka egumi kaje ka ce wani zai son wani wani ke son wani bishi ya tahe da mu kuma kowace siyasa ce da APC da kowace in dai wannan siyasa ce ta Najeriya in dai ana daukacin cin maganganu a ce wani zai son wani kaso ga waɗanda ka siyasa na kwarai a kawo jago a sa to in irin wannan abu za a yi babu ran da za a ce ko wace siyasa ko APC ko PDP a ci gaba amma wannan kawai wata aya ce ta sauka ga PDP na irin mulkin mallaka da aka yi kai ma waɗanda a cikin jam'iyya da shugabanni da waɗanda ba sa akwai wanda shi babu ruwa ne bai san ko don wake PDP ba kuma har kisa ga yau yana nan yana PDP nan bai yi ta ko don kowa ba na ra'ayin kanshi to dan haka dole ka gani da za a baki haƙƙin shi a ba haƙƙin fati to shugabanni su tsaya a matsayin su shugabanni su koma can zafafu sai sanata kake kana office sai dan shugaban jami'a kake kana fati duk abin da ya zo na fati a ce ku a daidai ku gudanar da shi ko APC ko wata jami'a idan ba a gudanar da irin wannan mulki ba babu ran da siyasar Najeriya za mu asalin dan haka mu arewa muka cutar da kanmu yan uwanmu ne suka cutar da mu suka so ga jam'iyya mai ƙarfi wanda in ta zo da tuni ta cahi babu kowa babu wata jam'iyya balan ta a zo ai adawa da PDP to wannan kuma aya da ta sauka ne wannan kwazuwa da ta zo muna to ina ganin in Allah ya so za a ba masu haƙƙi haƙƙi su je su gudanar da jam'iyya a lokacin Allah ya gwada muna 2019 mu sake dawo da martabar jam'iyyar PDP.
Musa Dalat Azu na ji kana kawa misalan ficewar gwamnoni guda biyar da su bakwai ne masu ka zama biyar a zamanin mulkin Bamanga Tukure na shugabancin PDP. To na ji kwanan nan wasu kuma suna kiran shi ma Ahmed Mu'azu suna cewa shi ma bai taka rawar da ta dace ba suna ganin canje-canjen shugabanci watakila sai an sauya shugabanci jam'iyyar nan za ta yi ƙarfi. Duk bayanan nan ban ji kun taɓo maganan Bamanga Tukur da shi Ahmed Mu'azu ba.
To haka ne, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kammala na yau mu zo mu ci gaba da wannan shiri din. Muna da godiya ga bakin namu ne yau shi Faruku Ahmed Gusau Shetima Rijiyan da kuma shi Alhaji Musa Dala. Muna kuma godiyar musamman ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Ilhikaya da ya sha gwanci wannan shiri daga Abuja. A madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara kasar Rasha domin tattaunawa da shugaba Vladimir Putin da wasu manyan kusoshin gwamnatin kasar. Ma'aikatan tsaro da jami'an hukumar nukiliya ta Amurka suna yi wa 'yan majalisar dokokin kasar bayani akan yarjejeniyar da Amurka za ta shiga da kasar China akan batun nukiliya har na tsawon shekaru 30. Sarkin Saudiya ya bugawa shugaba Barack Obama wayan tarho cewa ba zai samu halartar taron nan da za a yi kusa da Washington ba a nan Amurka.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lujiko sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai salama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Mrs. Das Ayutan Jos da Salamatu Simon Ejimbe na Radio Nigeria Lagos domin rasuwa kashi biyu da aka yi musu da ya haɗa da surukinsu Chief Ejimbe wanda aka yi wa jana'izarsa a ƙarshen mako a makurɗi sai kuma Sarata Yakubu Musa Diyar Juma Yusuf Sadiq Dori a Das Allah ya ji ƙan rai a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.